بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ما سوء البركة بركة مدى وانا اللوكتي بركة مدى ساكي وادكو وانا نشري نامو مي البركة شرين إلمي تكين إلمي وانا مقصابة التوناوة wato kamar da kuka sani akan matsaloli da suka taso daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma. To a wannan yanayi na yau ana so a yi magana akan fadin Allah madaukakin sarki wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, wato ayata 21 cikin suratul Rumi. Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa daga cikin alamomi abubuwan da ke nuna girman sha'anin Allah da girman hikimarsa da buwayarsa shine Allah ubangiji madaukakin sarki ya halicci daga gare ku, wato daga irin jinsin ku na dan adam, ya halitta muku mace wadda za ku samu natsuwa ta hanyar aure da ita, kuma ya sanya tsakankanin ku akwai rahama da tauda, kauna da rahama, wato kauna da tausayi. Allah ya ce lalle a cikin haka akwai ababen daukan izina ga masu tunani. Akwai wata kutankucin wannan aya cikin suratul A'raf, wannan tana cikin suratul Rumi. Akwai cikin suratul A'raf ma da Allah yake cewa huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin, sai Allah ya ce waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Can Allah ya ayyana cewa batu game da halitta annabi Adam alaihi salam, wato uban mutane gaba daya, Allah ya ce ya halicce shi, wato ya halicci mu mutane min nafsin wahida, daga rai guda daya, shine Adam alaihi salam. Waja'ala minha zawjaha, sannan Allah ya sanya ma wannan ran wato matarsa daga gare shi, liyaskuna ilaiha, dan ya natsu da ita. To abinda wato mas'alar take nuni zuwa gare shi ko kuma tambayar da ake kokarin a amsa shine, gashi Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa akwai natsuwa a cikin aure. To me yasa a yanzu ake samun auratayya da yawa da yawa babu natsuwa a cikin su? Wannan liyaskuna ilaiha din me ya jawo abinda aka rasa shi a cikin auratayyan mu? Abu na farko da nake gani ya kamata mu lura shine mai kokari mu fahimci menene ma'anar liyaskuna ilaiha. Liyaskuna ilaiha ko litaskunu ilaiha baya nufin wato wofantar aure daga matsaloli, baya nufin kwata-kwata aure babu matsala a cikin sa. Mu gane wannan dabi'iyan duk wani aure ko wata rayuwa ta abin nan auratayya ba ta rasa wani abin nan wato wata gargada ko wata abin nan wata kwana wanda za a iya samun wasu matsaloli. Ayar ba haka take nufi ba. So idan mun fasara ayar da cewa ai litaskunu ilaiha na nufin nishadi 24/7 babu wata matsala, to wannan babu ba a iya samun rayuwa haka in ba aljanna ba. Miji yakan iya zama da mata saboda kauna, saboda tausayi, ko saboda buƙatuwar junansu zuwa gare su, ko kuma saboda sun saba sun dade. Amma kuma zaka ga duk da haka suna zaure din suna samun wasu ƴan matsaloli yau da can. Shi yasa zaka ga wato iyaye na da sukan yawaita yi ma ƴaƴa da za a yi wa aure wasiya da hakuri, wato kenan hakuri ma yana da nashi matsayin aure, ba wai kawai natsuwa ce ake samu ita kadai ba. Wannan mun dauka ma natsuwa da ma'anarta mai fadi. Muka dauka kuma natsuwa da ma'anarta na cewa abinda ake nufi da natsuwa shine biyan buƙatar sha'awa. A iyanan ake maganar natsuwa, wasu suna ganin haka, wasu kuma suna ganin natsuwa ya zama matakka jinsin kace dan adam, da Allah ya yi wa mutane matiku daga wani jinsi na daban wanda zai dinga ba su tsoro kamar aljanu ko dabbobi, a ce kamar matan mutum kura ce ko damusa ko zaki ko kerkeci, to babu yadda za a yi shigo gidan shi hankali shi a kwance. Amma abin da yake nufi zaka shigo gida ka tarar da mace ce jinsin ka, irin ka, abinda kake ci shi take ci, abinda kake sha shi take sha, irin nau'in halittar ku daya, wannan shi yake nufi da as-sakina. Saboda haka abin da nake so na ambata mana a nan tun farko shine mu lura da cewa ita wannan aya ba ita kadai ce nasi akan bayani game da aure ba. Saboda haka ba za mu iya yin hukunci wanda yake ya game ba sai mun hada adabiyyat literatures din da suke magana akan aure cikin alqur'ani da sunna gaba ɗaya sai an hada su sannan sai a gane me ake nufi ma da ita kanta as-sakina farko mu sani cewa babu shakka akan wannan aya tana tabbatar da samun sakina a cikin aure amma kuma akwai wasu nasoshi da suke nuna kuma ana tsammanin samun matsaloli da rigingimu a cikin aure kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ita mace an halicce ta ne daga ashin haƙarƙari lankwasashe saboda kuma kowane abu yana bin asalin shi wajen ɗabi'a saboda haka za a samu karkata game da ita sai ce in za ka ji daɗi da ita ka ji daɗi da ita wato kai haƙuri da yadda ka same ta za ka samu jin daɗi tare da ita kuma za ka samu ƴan matsaloli yace in ka ce sai ka miƙar da ita ta yi komai yadda kake so to za ka ballata kariya ta kuma shi ne sakinta. Kaga wannan hadisin yanzu yana mana ishara akan cewa abinda ake nufi fa da sakina ba fa kawai ana nufin daɗi dindindin ba. Akwai daɗin amma daɗi ne wanda kuma a tsakankanin shi ana iya samun matsaloli da faɗi tashi nan da can. Saboda mutum ya zama da tunani akan cewa za a iya samun waɗannan abubuwa. Idan muka sake kalla kuma za mu ga cewa akwai wasu abubuwa da har ila yau suke taimakawa wajen samun matsala game da wannan sakinar da ake rasawa. Daga cikinsu akwai farko tun daga batun zaɓen miji ko mata. Shari'a ta faɗi yadda ya kamata a zaɓi miji da mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da iyaye wato waliyan diyamaci idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan wanda ya zo neman auren ku kuka fahimci yana da addini mai kyau kuka fahimci yana da ɗabi'a mai kyau ku ba shi aure. Waɗannan su ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wanda mu yanzu ba su muke dubawa ba, ba su ne damuwarmu ba, ba su ne qualities ɗin da ake kalla ba. Idan kuma mace aka gaya wa miji cewa wanda zai nemi auren mace aka ce mishi ga siffofi tun kahul mar'atu li 40. Ana iya auren mace dan abubuwa guda hudu. Ana aurenta ko dan dangantakarta, ko dan kyan halittarta, ko dan dukiyarta. Sannan kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka wasiya da cewa ka zabu wanda take mai addini wato koda zaka zabu kyakkyawa koda zaka zabu yar dangi koda zaka zabu yar masu wadata kar ka manta da asali shine wato abin da ya shafi abin nan wato addinin ta Annabi ya ce fa alayka bi dhati din ina horanka da ka zabu ma'abuci addini ta rifati yadak wanda shi ma ba shi ake kalla yanzu ba saboda ka tun daga wajen zabin ake samun matsala da kuma tsarin da ake biyuwa wajen neman aure shi ma yana taimakawa ya waita al'adu da ɗabi'u marasa kyau da badala iri-iri da sunan events na biki ko abubuwa na wasanni da sharholiya iri daban-daban da ake yi duka su ma suna taimakawa wajen rikirkita safa na ainihin auren sannan akwai kuma matsala da ya kamata mu kalla har ila yau ita ce shedan yana da hannu a cikin lalacewar auratayya da yawa wato kamar yadda ya bi a cikin hadisin sahih Muslim cewa shedan yakan zauna kullun a fadarsa ta shedanci ya aika da wakilansa cikin mutane wanda za su je su ta kokarin halakar da mutane da batar da su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa idan suka dawo da yamma za su bada rahoto to kowa yakan zo ya bada rahoton abin da yi amma wanda ake girmamawa wanda shedan yake ganin cewa wani yayi aiki muhimmi shine wanda ya zo da rahoton cewa ya shiga wani gida na wasu ma'aurata ya ta kulla kullalliya tsakankanin su bai bar gidan ba sai da ya tabbatar da an yi saki to wannan sai shedan ya nada mishi kambi a kara mishi mukami kaga wato kokarin lalata gidajen mu da hana su samun zaman lafiya wani project ne babba a cikin ayyuka da shedan ya dauka da muhimmanci yake aiwatar da shi saboda haka akwai wannan saboda haka sai an ta neman tsarin Allah daga shedan da shedancin sa da makircin sa da ainihin wato batarwarsa ma'aurata suna taimakawa kansu wajen lalacewar gidajen su ta hanyar bayyana sirrorin su shari'a ta hana bayyana sirrin aure ta yi umarni da a rufe asirin juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau maza da mata fada yana ci musu yanzu nan kuna zuwa ku dinga ba da labarin abinda kuke da iyalanku suka yi shuru wata mata ta ce da gaske ne ana yi annabi ya ce ku daina yi ba daidai bane
ta ma yanzu jama'a ku duba ku ga yadda muka dauki bayyana sirri a matsayin wani ado har akwai ma wasu dandamalaye da wasu tashoshi da wasu wuraren da ake tattaunawa ta musamman irin abin da ake cewa in please hide my ID zaka ji zaka ga manya-manyan dandamali ko wani group a Facebook ko a WhatsApp ko a ina ne wanda mata ne suke taruwa kawai suna bada labarin sirrorin gidajensu ke da aka ce idan kina neman shawara ko kina neman a miki nasiha ko in ma zaki kai karan mijinki ga waliyinki ga waliyin shi ga dattawan anguwa ga liman ga malamin da ke kwantar ku a Islamiyya duk waɗannan ba su isa su yi sulhu ba sai kin zo kin bayyana a duka duniya a cikin mutane wajen dubu kaza ko mutanen nan akwai ma waɗanda wataƙila maƙiya ne akwai waɗanda wataƙila mahassada ne akwai waɗanda wataƙila dama sun ƙosa ma wannan auren ya lalace su suke so su shiga cikin harkar akwai waɗanda kuma gaugau ne ba su san abin da ya kamata su faɗa ba ba su da experience akan ya ake sulhun aure ziga ki kawai za su yi ta yi ziga ka kawai za su yi ta yi ai bai kamata ba ai an miki kaza ai justice ko wani ko wance kafin ki ankara maimakon a rage matsala sai matsala ta ƙaru to waɗannan ɗabi'u da suka taso mana yanzu na bayyana sirrorin auratayyanmu ga mutanen da suke bare ga mutanen da ba su da stake ba su da tacewa akan auren ba ƙaramar illa take ma auratayya da yawa ta kashe auratayya da yawa da yawa sannan daga ciki kuma akwai wato abin da suke jawo ake rasa samun sakina a gidan aure akwai wasa da muke yi da wajibobinmu mazaje da dama ba sa iya daukan dawaine abin da Allah ya daura musu na kiwama na kula da iyalinsu tun daga kula ta tattalin arziki wanda yace sai Allah ya ambata karara wa bima anfaqu min amwalihim ba sa kula da abin da ya kamata su kula da shi na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da sauran wajibobi da ba sa rayuwa da Allah ya faɗa na wa'ashiruhunna bil ma'ruf kurayi da su a bisa kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar al'ada wannan yayi karanci haka nan su ma matan su ma ba sa yin abin da ya kamata su yi na risinawa a gaban namiji da yadda da shi a matsayin jagora da shugaba da shari'a ta shugabantar da shi a kanki da kuma daukan mataki na bashi hakuri in yi masa laifi da biyayya ga umarninsa matuƙar bai saba wa umarnin Allah ba mata ba sa yin wannan saboda haka kowa baya yin abin da ya kamata saboda haka me zai biyo baya rikici da fitina da rashin natsuwa da tashin tashina saboda haka dole sai kowa ya ba da muhimmanci akan abin da yake shine aikinsa wannan mas'uliya da aka daura maka mas'uliya da aka daura miki ya kai mai gida da ya ke uwar gida wajibi ne kowa ya tashi ya kiyaye wannan mas'uliya a gidan aure idan ana so a zauna lafiya a gidan aure baya ga haka akwai kuma wato zargi da rashin gaskata juna akwai karerai sun yi yawa a cikin aure akwai zarge-zarge wannan zarge-zargen kuma suna tasowa kamar yadda muka ambata a baya saboda ba a gina tsarin neman auren akan turba kyakkyawa ba an gina ta akan yaudara an gina ta akan ƙarya an gina ta akan saba wa ubangiji an gina ta akan keta alfarman mutunci an gina ta akan rashin sanin ya kamata saboda haka koda bayan an yi auren waɗancan abubuwa za su ci gaba da tasowa suna kawo tangarda akan abin nan zaman auren da kowanne a cikin ma'auratan yana kallon ɗayan da wani irin ido na karfa a sake yin kaza karfa kuma kaza ne zai faru saboda haka wannan shine zama dalili na samun matsaloli a cikin auren sannan ya kamata mu sani ɗan uwa masu albarka cewa dama fa ita wannan rayuwa ta aure ko ba ta aure ba dama wata jarabawa ce mai zaman kanta da Allah yake mana to bai yiwuwa ka ce kuma ka rayu a rayuwa irin wannan kawai shikenan ya zama kamar da Turawa suke cewa kana kwance akan bed of roses kana kwance akan gado ne na fulawoyi kawai kana shakatawa ka musamman kuma shi aure a wajen diyama ce hanyar samun aljannata ne aljanna kuma kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna sil'atallahi ghaliyatun ku sani da cewa kayan sayarwan Allah masu tsada ne to kar mace ta fara tunanin cewa za ta shiga aljanna kawai haka nan ba tare da ta fuskanci jarabawa ba Allah yana ce mana ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna tsammanin wato za a basu su shiga aljanna dan kawai sun ce sun yi imani, za a basu kawai dan sun ce sun yi imani ba tare da an jarabce su ba, ba tare da an musu jarabawa ba, wato a kwankwashi imanin su, Allah ya sa su cikin wasu hali, wani yanayi wanda za su gaskata lalle da gaske suke yi, Allah ya gani ya warware musu, wato ya kankankare musu zanuban su sakamakon wannan gaskatawa da suka yi. To saboda haka abubuwa ne suna da yawa da suka taru suka yi yawa suka yi yawa sai kuma suka zama mana haka. Abu na gaba nake so na ambata mana wanda yake kawo mana tangarda game da samun sakina a gidan aure shine kwaikwayo da kafirai. Kafirai anan musamman Turawan yamma su sun riga sun gama wulakanta institution na aure, wato dandamali na gidan aure sun riga sun gama wulakanta shi, ba sa ganin darajar sa, ba sa ganin alfarmar sa, ba su damu da shi ba. Mu ko a musulunci Allah ya gaya mana girman aure da Allah yake cewa akhadna minkum mithaqan ghaliza, alƙawari ne mai nauyi aure, alƙawari ne mai nauyi. To amma sai muka yi watsi da wannan muka biye mu Turawa, muna ganin abinda suke yi na fito na fito da tsarin zamantakewar iyali wanda yana daga cikin as-sunan al-fitriyya, wato yana daga cikin natural laws, ka'idoji ne na dokar dan adam gabaki daya wadda ba a musulunci kadai aka same ta ba, a dukkanin addinai. To sun yi fito na fito da wannan ka'ida, ba su yadda ba, sun ce a daidaita tsakanin maza da mata kowa matsayin shi daya da daya, mun yadda mun biye musu akan wannan. Sun ce aure zabi ne ba dokar Allah bane, sun yadda da wato mace ta raina miji ta yi fitina da shi, sun yadda da miji ya wulakanta matarsa, sun yadda da ainihin wato abubuwa gasunan na badala iri daban-daban da ake gani a cikin al'adu da ɗabi'unsu. Mu kuma mun zo mun biye musu muna yi, muna kwaikwayon su, muna ganin su abinda suke yi shine abin kwaikwayo. To su din a yanzu haka wanda duk ya san yaya suke rayuwa, ya san irin yadda waɗannan al'adu da suka ɗauka kansu suka zame musu kadangaren bakin tulu, sun gama batawa, ba su san kuma yadda za su yi su gyara ba. A yayin da suke ta nadamar kurakuran da suka yi na canza wannan sunnoni na Allah, to mu kuma a lokacin muke ganin wai bari mu biye musu. Babu shakka wannan ba zai haifa mana da ne ido ba kamar yadda ake gani a aikace. A ƙarshe wato abinda zan yi ma ƴan uwa masu albarka wasiya da shi da ni kaina shine abinda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin fadin sa, wala qad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Allah ubangiji madaukakin sarki yana cewa wato hakika an yi wala qad wassayna, hakika mun ja kunnan allazina utul kitaba, wadanda aka baiwa a littafi kafin ku wa iyyakum da kuma kanku an taqullaha, ku ji tsoron Allah. Haka Allah madauki sarki faɗa a cikin suratul nisa'i, da wani bangare ne na ayan Allah yana cewa walillahi ma fis samawati wa fil ardi wa laqad wasina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. To a mahallin shaidin dai kawai shine cewa an ja kunnan, an yi mana wasiya kamar yadda aka yi wasiya wa al'ummomin da aka ba su littattafai gabanin mu, cewa mu ji tsoron Allah, jama'a mu ji tsoron Allah akan iyalan mu da Allah ya sanya su a ƙarƙashin mu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana mana wannan wasiyar tun a lokacin aikin hajjin bankwana, ya maimaita wannan wasiya ya tafadanta cewa istausu bin nisa'i khaira, ya ku mazaje ina horonku da ku yi wa mata alkhairi, ku zauna da mata zama na alkhairi, zama na mutunci. Hakanan Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku zauna da su rayuwa ta mutuntawa da girmamawa. In banda dokar Allah ta yaya za a yi aure ya zama abinda mutane za su iya yadda da shi? Kaga irin mutane da girmanta da hankalinta da ta riga ta gama cika ta girma masha Allah kawai ka zo ka ba da wasu ɗan kuɗi sai a baka ita ka tafi da ita gidanka shikenan ta zama karkashin ka ta zama sai yadda kai da ita har su ma iyayen ka fi su iko da ita ko da ka mata wani laifi da ta zo a ce ki koma gidan mijinki sannan a neme ka a baka hakuri in banda doka Allah ta ina ra'ayi wannan shine ma'anan cewa waqad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza sannan babu wata ƴa mace a duniya da za ta iya daukan dawainiyarka yadda matarka ke daukan dawainiyarka hatta mahaifiyarka ba za ta maka abubuwan da matarka take maka ba matarka nan za ta biya maka buƙatar sha'awarka da buƙatar rayuwarka zannan tana nan da kai da iyalanka da dukiyarka da ƴaƴanka da komai naka ta yadda ta zama karkashinka to wannan ai ba abun wulakantawa bace abun girmamawa ce ya kai bawan Allah abun girmamawa ce a wajenka abun kaddasawa ce ke kuma mace sai ki sani da cewa wannan auren shine hanya aljannaki wannan auren shine mutuncinki shine darajarki a cikin wannan al'umma ta mu ta musulmai wata mata wanda yake ce ma Asma'u bintu Yazid ibn Sakan ta taba zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ta ce mishi a manzo Allah Allah ya aiko ka gun maza da mata mu duka maza da mata mun yadda mun anshi addinin ka mun bi amma maza sun kwashe komai su fita jihadi su fita su je sallar juma'a su je sallar jami'i suna da damammaki da yawa na samun lada wanda mu ba mu da su mun zauna a gida muna jiran su muna gadin dukiyar su muna biyan buƙatar sha'awar su muna dafa musu abinci muna alkinta musu dukiyar su yaya mu me zamu yi mu samu irin abin da suke samu da lada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai yace kun taba jin wata mata da tayi wani jawabi mai hankali wanda yake nuna zurfin hankali irin wannan mata suka ce wallahi ba mu taba tsammani ba Annabi yace ki koma gida dan ta faɗa da mata ce wannan matsala ta ce da ni da dukkanin mata Annabi yace mata ki koma gidanki kake damu ki je ki kwantar da hankalinki kuma ki gaya ma kowace mace cewa wannan aikin gidan da kike yi wa mijinki na kula da shi da kula da dukiyarsa da biyan buƙatar sha'awarsa da dafa masa abinci da kai masa ruwa ban daki da wanke suturarsa da biyayya aure da kike masa shine abin da Allah yake so ki samu irin darajar da maza suke samu in sun je jihadi darajar da suke samu idan sun je sallar juma'a ko sun je sallar jami'i ko sun je jana'iza duk wannan ladadakin da ake samu a waɗannan fita da shigan da maza suke idan kika kiyaye wannan abin da aka baki aikin shi na aure kin samu aljannaki ma kin samu irin radan da maza suke samu saboda babu abinda mace za ta yi a duniyar nan ta samu karama kamar aure duk wani abu wanda ba aure ba da ake zuga mata da sunan feminism da sunan kaza su fito su gogayya su gwagwarmaya su zama kallabi tsakanin rauna babu inda zai kai su illa ga halaka kamar yadda ake gani saboda wasiya ta farko kenan cewa mu ji tsoron Allah ya mu mazaje akan iyalanmu mata da Allah ya sa su karkashin mu su ma mata su ji tsoron Allah akan su yarda da shugabancin da Allah ya daura maza akan su su kuma yi aure don Allah abu na biyu kuma shine mun kokari mu zama masu kiyaye sirri mu kiyaye sirrin auratayyanmu ba daidai bane ya da sirrorin nan sannan kuma mu zama masu hakuri da kawaici da sanin ya kamata da kuma tuna alheri to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kariha minha khuluqan in kaga wani abu na wata dabi'a da kake kyama game da matarka sai ka tuna wata dabi'a ta mai kyau haka ke ma dan kin ga wata dabi'a game da mijinki wanda kike kyama to ki tuna wata dabi'ar sa mai kyau abin da ya kamata ka dinga tunawa kenan kullun ka dinga tuna karamcin da aka yi maka da aka baka ita ki ma ki dinga tuna karamcin da mijin yayi da ya ganki yace yana so inda bai ganki yace yana so ba da watakila har yanzu kina nan kina ta addu'a ana ta zargin aljanu ne suka taba ki kaza 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 da sauransu sannan har ila yau kowa ya tashi da wajibin da Allah ya daura masa maza mu miƙe wajen cika aikin sharɗin da aka ba mu aure akan su sharɗin ciyarwa da shayarwa da ba da wurin kwana da koyar da addini da kula da sauran abubuwan da ake sakawa matsayin sharɗa sanannu game da aure maza suna kin cika wannan sharɗin maza da dama yanzu sun kyale iyalansu mata su tashi su nemi na kansu su ci da ƴaƴansu su biya ƴaƴansu kuɗin makaranta wani babu ruwan shi da abin da ya shafi ƴaƴansa da abincin su da sauran buƙatu na yau da kullun to dole a raina ka dole ka zama baka da wata kima a cikin gidan dole ka zama papa lolo wanda baka san darajar kanka ba ubangiji Allah ya tsare mu daga lalacewa da barna da sharurin kawunan mu sannan kuma uwa uba sai an ta addu'a addu'ar mun ji annabawa ma suna addu'a Allah ya gyara musu zuriyarsu wa aslih li zurriyati dinga addu'a kana neman agajin Allah akan ƴaƴanka da iyalanka cewa Allah ya gyara maka su Allah ya sa su zama mutanen kirki masu nagarta masu kirki masu addini masu hankali masu natsuwa dan a samu natsuwa ga baki daya a mutu tare a tsira tare sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasabi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi